Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Talata 23 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi ƙirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus. Kana rashin shugabanci a duniya don yaki da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. A karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin New York za su iya zuwa siyayya don abinci a waje da yin aski, yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada takardun biza da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan Amurka har sai zuwa nan da ƙarshen shekarar nan.
Ku ji cewa wasu gwamnonin arewacin Najeriya sun gana da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaron kasa game da abubuwan da ke faruwa a yankin. To ko mai ganawar ta fi mai da hankali a kai?
To na fari dai za a duba halin da mutane suke ciki, a samu inda za a ba su kwanciyar hankali, wannan shi za a ba muhimmanci.
Janar Muhammad Manguri kenan, muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi na shirin samar da doka mai ƙarfi da za ta yi yaki da cin zarafin mata da yara.
Wannan doka idan aka sa ta za a yi involving din malamai, shugabannin al'umma da sauran dai mutane, haka sarakuna da kowa da kowa zai shiga cikin wannan. So idan aka samu aka yi implementing wannan doka, mutane kada su zama su yi shiru, da Allah a yi magana, saboda idan ba a yi magana ba za a samu wa'annan dokokin su yi aiki yadda ake so ba.
Zara Uwali kenan, mai ba gwamnatin jihar Kebbi shawara akan harkokin mata. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya sashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi ƙirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus. Kana rashin shugabanci a duniya don yaki da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. A jiya Litinin Daraktan Hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron gwamnatoci na ƙasa da ƙasa da aka yi ta kafar talabijin a Dubai cewa duniya tana matuƙar buƙatar haɗin kan ƙasashe da kuma goyon baya. Siyasantar da annobar ya wuce gona da iri. Tedros ya jaddada cewa babbar barazanar da ake fuskanta yanzu ba wai kwayar cutar bace illa rashin haɗin kai da jagoranci a duniya. Sai dai shugaban hukumar ta WHO bai bayyana wanda yake nufi da siyasantar da annobar ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha sukar hukumar ta WHO saboda matakin da ta ɗauka wajen tunkara annobar, inda ya ce ta yi jan ƙafa da yawa, sannan ya zarge ta da yawan yaba cana, har ma ya yi barazanar dakatar da tallafin da Amurka ke ba hukumar. A karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin New York za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski, yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka. Birnin New York ya shiga mataki na biyu na budewa a jiya Litinin, wanda ya kasance shine yanki na ƙarshe a jihar New York da ya bude. Mazauna birnin sun yi ta murna da samun walwalar zuwa shaguna da wuraren shakatawa na waje, sannan an bude wuraren wasanni, kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu duk da cewa da yawa har yanzu ba su koma ba. Wasu dai daga cikin manyan ma'aikatan birnin sun ci gaba da bar ma'aikatansu suna aiki daga gida. Birnin New York ya taɓa zama yankin da cutar ta COVID-19 ta fi kamari a Amurka, amma a halin yanzu adadin waɗanda ke harbuwa da cutar na raguwa. Ita dai COVID-19 cutar da ke haifar da coronavirus ta kashe sama da mazauna birnin na New York 22,000. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada takardun biza da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan Amurka har sai zuwa nan da ƙarshen shekarar nan. A cewar Trump, ɗaukan matakin ya zama dole domin hakan zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya shiga mawuyacin hali sanadiyar cutar coronavirus da ayyukan da Amurkawa suka rasa, Matakin ya shafi rukunin visa na H1B da kamfanoyin da suka hada da nake-rekere suke amfani da ita wajen daukan ma'aikata da visar J1 da ake amfani da ita wajen musayar dalibai, sai kuma visa L1 ta daukan manajojin manya-manyan kamfanoni a nan Amurka. Umarnin na wucin gadi wanda shugaba Trump ya rattaba hannu akai a jiya Litinin ya hada har da visar H2B wacce ma'aikata ke amfani da ita wajen yin aiki lokaci zuwa lokaci a nan Amurka a fannin da bai shafi ayyukan noma ba, ko da yake wannan rukunin visar wanda ke aiki a fannin sarrafa abinci ba da ma'aikatan lafiya da kuma masu ayyukan raino da noma. Ana yin hasashen wannan mataki da gwamnatin ta Trump ta dauka zai hana ma'aikata 'yan kasar waje 525 ayyana kansa a matsayin waɗanda ba su da aikin yi a Amurka.
A jiya Litinin ne gwamnonin arewacin Najeriya suka gana da mai ba shugaban Najeriya shawara akan harkokin tsaro, General Muhammad Mangunu, domin neman hanyoyin da jami'an tsaro da bangaren gwamnonin za su hada karfi da karfi don yakar ta'addancin da ya hana wasu yankunan arewacin Najeriya zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da General Mangunu bayan ganawar.
Bayan kammala taron ne, General Muhammad Mangunu ya yi mun karin haske dangane da yadda ganawar tasu ta kasance inda yake cewa.
Wannan taron da muka yi zan ce alhamdulillah, domin abubuwan da gwamnonin suka tattauna da sun nuna cewa akwai daman yin nasara akan 'yan ta'addan nan da suka yi kememe har sai sun tarwatse al'umma gabaki daya. Mu shugabannin tsaro mun yi imani cewa gwamnonin nan tsakaninsu da Allah suke so a yi nasara domin mutanen jihohinsu su samu sakewa daga halin ni'asu. Zan da ya ce a yau su gwamnonin sun ajiye siyasa gefe daya, sun zama Hassan da Husaini domin musamman mu murƙushe makiyan al'umma.
Abin tambaya shi ne, menene za a yi bako ko sabo da ba a yi a baya ba kuma aka ci gaba da samun wannan tashin hankali?
To, na fari dai za a duba halin da mutane suke ciki a samu inda za a ba su kwanciyar hankali, wannan shi za a ba muhimmanci a cikin dukkan komai da muke yi. Inda za a tsare mutane daga waɗannan 'yan ta'adda, sannan a samu hanyoyin da waɗanda suka bar ƙauyukansu su dawo a cikin mutunci da lafiyar jiki. Na biyu kuma su 'yan ta'addan, inda za a samu su ma a toshe hanyoyin da za su samu su dawo cikin al'umman jihohin nan, saboda su jami'an tsaron in ba za su yi farauta ne su je su kai masu hali ba za mu bari ba ne wai su zo su samu al'umma.
Akwai wani abu da su gwamnonin suka gaya ma za su iya yi domin taimakawa jami'an tsaro da za a samu nasarar yaƙi da 'yan ta'addan nan cikin ɗan ƙaramin lokaci har al'ummar su dawo su koma gona su yi noma?
Dakwai, mun yi waɗansu maganganu wanda ba zan iya fi da su ba a yanzu, amma tabbas a nan lokaci kaɗan za su take dawa domin wannan abin da muke fuskanta ba ma kawai ta ɓangaren tsaro ba.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Ministan harkokin wajen Masar Sami Shukuri ya ce kasarsa tana son kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya hana Habasha daukan wani muhimmin mataki na shirin gina madatsar ruwan da za ta rika samarwa da kasar wutar lantarki daga kogin Nilu ba tare da an kulle wata yarjejeniya ba. Kasar ta Habasha ta ce za ta fara cike gurbin tafkin da ake kira Grand Renaissance Dam a watan Yuli bayan da tattaunawa da suke yi da Masar da Sudan ta cije a wani mataki. A wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press, Shukuri ya ce akwai nauyi da ya rataya a wuyan Majalisar Dinkin Duniya na magance duk wata matsala da ke barazana ga zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa. Yana mai cewa matakin da Habasha ke shirin ɗauka na gashin kanta zai iya haifar da wannan barazana. Masar dai ta dogara ne da kogin na Nil wajen samar da kashi 90 cikin 100 na ruwan da take amfani da shi, kuma tana tsoron matakin da Habasha ke son ɗauka zai iya mummunan tasiri idan ba a kula da buƙatunta ba. Jama'ar Sudan wacce ta dogara matuƙa da kogin na Nilu wajen samun ruwan da take amfani da shi ta tsinci kanta a tsakanin wannan takaddama da ka iya jefa ta cikin mawuyacin hali. Hukumar zaɓe a Malawi ta ce tana da ƙwarin gwiwar cewa zaben shugaban ƙasa da za a yi a yau Talata zai kasance mai sahihanci hanci ba kamar wanda aka soke a baya ba, wanda ya ba shugaba Peter Mutharika nasara. Shugaba Mutharika na neman sabon wa'adin shekara biyar a karo na biyu ne. Yana fuskantar 'yan takara guda biyu, shugaban babbar jam'iyyar adawa Lazarus Sakwira da kuma Peter Kawuni. Zaben da masu sharhi akan siyasa suka ce ba za a iya hasashen wanda zai yi nasara ba. Shugaban hukumar zaben kasar ta Malawi Chifundo Chikwira ya faɗa a wani taron manema labarai da aka watsa ta kafar talabijin cewa babu wata tangarɗa da hukumar take fuskanta wajen shirye-shiryen zaben. Amma sai dai duk da haka Kashala ya amince cewa annobar COVID-19 ta tilasta hukumar soke wasu shirye-shiryen zaben da ta saba yi kamar na yin taruka da shugabannin gargajiya.
Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanninmu yanzu kuma za mu leƙa arewa maso yammacin Najeriya, inda gwamnatin jihar Kebbi ke ƙoƙarin sanya sarakunan gargajiya da malaman addini har ma da shugabannin al'umma a sahun gaba wajen fafutukar magance matsalar cin zarafin mata da ƙananan yara, ganin yadda wannan matsalar ke yawaita. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Kalmar fyaɗe kalmar ce wadda ta yi tambari a kwanakin nan saboda yawaitar samun aikata irin waɗannan laifuka a cikin al'umma a sassa daban-daban. Wannan ne ya zaburar da ƙungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin jama'a musamman ƙananan yara suka dukufa ga wayar da kan al'umma da kuma kiraye-kiraye akan buƙatar ɗaukar ƙwararan matakai na magance waɗannan matsalolin. A jihar Kebbi ma batun ɗaya ne domin an samu koke-koke da dama akan cin zarafin ƙananan yara, tamkar yadda shugabar ƙungiyar fafutuka akan kare haƙƙin mata da ƙananan yara mai suna Tallafin Mata Zarau Ahmad ta tabbatar.
A nan inda nake aiki ƙungiyar Tallafin Mata mun samu cases na cin zarafin 'ya'ya mata, kuma abun ɓacin rai ma daga maza ne kuma ko mazan ba su ba ƙananan yara ba, kuma muna samun cases waɗanda aka ci zarafin su nan ba sa so su je su karkara ga hukuma saboda tsoro, wanda mu muke ganin cewa rashin dokokin da suke ba su kariya idan sun kai ƙara ko kuma rashin tsauraran dokar da za ta ɗauki hukunci ya kasa har yanzu ba su jin ƙarfin gwiwa da su je su yi rahoton waɗannan cases ɗin ko da an ci zarafin.
Tuni dai ga gwamnatin jihar Kebbi ta karɓa kiraye-kirayen jama'a na ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin, inda ta aike da ƙudurin doka a majalisar dokoki ta jiha domin amincewa da samar da horo mai tsanani ga masu cin zarafin ƙananan yara a jihar ta Kebbi. Mai baiwa gwamna shawara ta musamman akan bunƙasa lamurran mata Zara Uwali ta ce ana sa ran samar da wannan doka zai kawo ƙarshen aikata waɗannan laifuka a jihar ta Kebbi.
Da wannan doka idan aka sa ta za a yi involving ɗin malamai, shugabannin al'umma da sauran dai mutane haka sarakuna da kowa da kowa zai shiga cikin wannan. So idan aka samu aka yi implementing wannan doka, mutane kada su zama su yi shiru. Idan aka zo aka samu irin waɗannan matsaloli da Allah a yi magana, saboda idan ba a yi magana ba, ba za a samu waɗannan dokokin su yi aiki yadda ake so ba. Saboda idan ka ɓoye abinka irin wannan abu da ake a ce a ɓoye kada a yi magana, ba yadda za a yi a hukunta mutum wanda ba tare da an yi magana ba.
Dama akwai dokar kare haƙƙin ƙananan yara a Najeriya, sai dai bayanai sun tabbatar da cewa jihar Kebbi na ɗaya daga cikin jihohin arewa da ba su ɗabbaƙa wannan dokar a matakin jiha ba a yankunan su. To yanzu wannan yunkurin da jihar Kebbi ta yi ko zai yi tasiri? Wannan ce tambayar da na yi wa Rabi'u Bello Gandi na ƙungiyar fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara ta Save the Child Initiative.
Idan an ka samu ɗaya waɗanda dokoki wanda kula da haƙƙin yara waɗanda ka bayani, idan mutum aka tafi kaza ga hukunci za a yi mishi, to zai sa mai aikata hukunci nan ya tsoron aikatawa, saboda ya san in aikata akwai doka wadda za a mai hukunci a kanta.
Muhammad Nasir, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Yanda kashe-kashen yi yawa. A rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya, an kashe mutum 90 a guri daya, an kashe soja 20 a guri daya, an kashe mutum 40 a gari guda, an kone gari kar. To dole hankalin duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya tashi. Sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura, suna yaƙi inda ma ba bai kamata ba ka sa soja an sa su saboda rashin tsaro.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadarmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin na yau ya yi babban kamu domin ɗaya daga cikin masu tattauna a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine Nasura Ashur Shalif, sanannen kusar kungiyoyin matasan nan na arewacin Najeriya, wanda kamar da na tabbata da yawan ku sun san cewa an cafke shi kwanan baya bayan da aka ce shi yayi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi aka tsana. Uban shi kuma muna tare da Barista Aliyu Abdullahi ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a. Ba tare da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hannunta shi kacokan ga hannun wakilinmu na Abuja Hassan Maina kenan domin ya ɗauke shi daga nan. Hassan Basmillah.
Alhaji Ashir Sharif, a cikin minti biyu, duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya, gamayyar ƙungiyoyinku na arewacin Najeriya kun kira tare manema labarai a nan Abuja. Kasa da awa 44 kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa, farawa da Katsina. Bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar Katsina, rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka. Yanzu kuma ga kawo bitsinmu. A cikin minti biyu me ya faru?
To bayan mun gama zanga-zanga nan cikin lumana, wacce hashi kwamishinan yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana, sai shi kwamishinan yan sanda sai yake cewa da ni wato babban sufaitan yan sandan Najeriya ya ce da Allah yana so ya gani. Sai na ce to ba damuwa. Daga nan na baro Katsina sai na to Abuja, sai haɗo ni da rakiyar yan sanda ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyin namu suke, gara ta fi da jami'an tsaro su ba ni. Shikenan muka zo, da muka zo sai a kanin nan post ID headquarters shi ne sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu, wato yin zanga-zanga ba tare da na an ba ni izinin in yi ba, na biyunsu suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawun shugaban kasa Femi Adesina sakamakon kalaman da ya akan Professor Ango Abdullahi na mai masa da martani. Wannan shi ne abin da ya faru, suka ce suna tambaya sanani ko na bada bahasi na daban-daban.
Barista Aliyu Abdullahi, yanzu muna cikin tsarin demokradiya ne, kuma ka ji abin da shi Nasura Ashir Sharif ya yi bayani yanzu nan dangane da abin da ya faru a Katsina. Kai lawyer ne kuma jami'in gwamnati, menene laifi a cikin abin da suka yi?
To barkanmu dai da warhaka Malam Hassan da kuma Malam Nasura da kuma masu sauraronmu. Ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda, mu a koyar namu wato horarwar mu ta lauyoyi ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya ba tare da mun ji ɗaya bangaren ba. Kamar yanzu a ce da a ce akwai bangaren police wanda suka gayyace shi, sai mu ji in yadda ya faɗa haka abin da yake, sannan ne za mu ba da namu ba'asin ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya. So amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi.
Ana ganin kamar ai gwamnatin Najeriya ne mata tsaka kama shi, gwamnatin duk kenan.
To kaji amma ya shi da kanshi ya ga maka yace inspector general na yan sanda ya sa ga yace shi ko baka ba gwamnati na da fadi, gwamnati na da girma, Malam Hassan ko majalisar dokoki gwamnati ce. kotu da kotun koli zuwa kasa gwamnati ce
lasura ashuru sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga zanga ta ku menene abin da yake cin kutuwa koyani har kuke wannan zanga zanga din
to abin da ya dame mu shine duk mutumin da yake kasan nan ya san dalilin da yasa aka kawo gwamnatin nan ta APC karkashin jagorancin Muhammadu Buhari shine a wancan lokaci akwai tabarbarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin Najeriya wato Barno Maiduguri Adamawa da kuma su bangarori a Northwest dai wanda bi abin bi kai kamar can ba saboda haka mutane hankalin su kabiya tafi akan cewa suna saran Buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarewar tsaro sai gashi daga Boko Haram din sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tare kuma hankalin mutane maganar kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dubbun mutane sannan sai ga kuma yan ta'adda da yan bindiga dadi wanda suke shigowa girkauyuka garuruwa su kashe mutane su kore garuruwan su ma kamar rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga daukar mutane ta ko ina ba wata hanya da zaka buka shi hana kana da nutsuwa saboda haka sai mutane suke kannin abin nan ya yana gaba yake to abin da ya harzuka mutane daga kwana 40 baya zuwa yanzu yanda kashe-kashen yi yawa a rana daya ce an kashe mutum 80 a guri daya an kashe mutum 90 a guri daya an kashe soja 20 a guri daya an kashe mutum 40 a gari guda an kone gari kan to dole hankalin duk dan kasa mai kishin kasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalin su zai tashi to amma sai muka kasa gano me ita gwamnatin take so da kullun abun ya faru ko dai su ce Allah wadai san Allah wadai da wannan abun ko da sai kuma waye suka wannan sai an hure sai an ka binciko su an ga musu ko kuma a ce shugaban kasa ya shiga wani meeting na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullun a ce an shiga meeting din hayyo bi kare ba kuma bai kawo wani maslaha ba
Barista Ali Abdullahi Nasturu Ashir Sharif ya yi tambaya cikin bayanin da yi yace suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro da dabbe arewacin Najeriya me ake akai
to Allah ina fata zaka dan bari lokaci kadan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waye I don't fear zaka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musu irin fama da muka yi da rashin tsaro a Barno Adamawa kamar yadda ya fada amma abin da bai fada ba irin yadda rashin tsaron yayi waita a wannan lokacin kafin shugaba Buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewacin arewa maso gabar akwai lokacin da Boko Haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan ayo haka babu wani territory to babu wani territory na Nigeria wani bangare na Nigeria da Boko Haram suka kame mun san a lokacin nan da ba mu iya zuwa garin mu mun san cewa Boko Haram da ta fara bombing sai da ta tawo har arewa maso yamma Kano Kaduna har nan Abuja an yi bombing in yanya so biyu tashin yanya an yi bombing madalla an yi bombing ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan Abuja ya rage zuwa kaɗan ne da zaka ji Boko Haram sun fara zuwa kasashen kudu da sauransu da kuma ka Ankara sun mamaye kasar da ma ba ma Najeriya da an ci gaba da dogon natin Jonathan ina gaya maka da gabaɗayan mu mun da refugees a kasar nan mun ga mu hango abun an riga an hango ko su kasashen Amerika da sauransu da nahiyar Turawa sun hango sun san me zai faru saboda haka idan aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ba ta yi kokari ba akan yaki da rashin tsaro ba a yi wa shugaba Muhammadu Buhari adalci ba da kuma gwamnati shi yasa nace ya kamata ana tafe ana waiwaye ana kuma tuna baya na dai kenan na biyu sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da muka da suka fito daga bayan nan ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi mitin shikenan yana ganin kaman shikenan amma wannan ba gaskiya bane gaskiyar lamarin shine sojojin mu da duk jami'an tsaron mu an riga an kai su kusan makura suna yaki inda ma bas kamata kamata ba ka sa soja an sa su saboda me saboda rashin tsaro amma ina so kuma shi na tsura ya san wani abu da sauran jama'an Najeriya tsaro aikin tsaro magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kade bane duk da ita gwamnati primary objective din ta ne an zabe ta dan ta yi haka ne ka kare mutane amma abu ne da ya shafi kowa da ni da kai da kowa saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyar mu da tsaron mu daga ina suke fitowa ai ba aljanu bane mutane ne a cikin mu suke mun san su mun san kuma daga ina suke ƴan uwan mu ne ƴaƴan mu ne jikokin mu ne neighbors mu ne makafta mu ne saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro hadin kan da za a ga an magance waɗannan salon sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan
shi kuma malamai barkanku da kokari to a nan zamu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu shiri na gaba lokacin da zamu da mu ci gaba da tattaunawa inda kuma dai daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da zamu kuji an tabo a wannan shiri din shine zargin da su suke cewa duk wato korafin da ake ji musamman kuma da maganganun da kungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan ƴan ta'adda akan takarda ne kawai sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu kungiyoyin tsaron na Najeriya musamman da ake jin wato wasu sojoji suna korafi kan kayan aiki da sauransu to muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mu na gaba yanzu a madadin su bakin namu wato shi Nasura Ashiru Sharif da kuma Barista Aliyu Abdullahi musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustafa Sokoto a nan Washington DC sai mun da muku a mako mai zuwa huta lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya
Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi ikirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus. Kana rashin shugabanci a duniya don yaki da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. A jiya Litinin daraktan hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron gwamnatoci na ƙasa da ƙasa da aka yi ta kafar talabijin a Dubai cewa duniya tana matuƙar buƙatar haɗin kan ƙasashe da kuma goyon baya. Ta karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin York za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka birnin York ya shiga mataki na biyu na budewa a jiya Litinin wanda ya kasance shine yanki na ƙarshe a jihar New York da ya bude mazauna birnin sun yi ta murna da samun walwalar zuwa shaguna da wuraren shakatawa na waje sannan an bude wuraren wasanni kana ma'aikata za su koma bakin aikin su duk da cewa da yawa har yanzu ba su koma ba shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada takardun visa da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan Amurka har sai zuwa nan da ƙarshen shekarar nan a cewar Trump daukan matakin ya zama dole domin hakan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar ya shiga mawuyacin hali sanadiyar cutar coronavirus da ayyukan da Amurkawa suka rasa matakin ya shafi rukunin visa na H1B da kamfanoni da suka hada da na kere-kere suke amfani da ita wajen daukan ma'aikata da visar J1 da ake amfani da ita wajen musayar ɗalibai sai kuma visar L1 ta daukan manajojin manya-manyan kamfanoni a nan Amurka
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanki za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin da Chuba Hero Diodune da ya hada shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri.